الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله.
Barka mu da saduwa a wannan yammacin
Lahadi, mun buga shi da 22
ga watan safar shekarar 2020 bayan hijira, wanda ya daidai da 6 ga watan 6 shekarar 1900 da kuma 99 don ci gaba da karatun littafin mai albarka Qulubul Maram min Adillatil Ahkam. Matashiyar maganar mu ta yau Babul Mawaqit. Dan buka ajiye kuka zauna duk dai kun tara hankali na wuri guda. Babul Mawaqit. Yau za mu tashi kan Babul Mawaqit. Wannan kuma shi ne darasi na 55. Al-Mawaqit jam'i ne na miqat. Miqat shi ne ƙayyadajjen lokaci da shari'a ta ajiye dan ɗaukar ihrami ko farar da aikin haji. Ko ƙayyadaddan wuri da shari'a ta iyakance don ɗaukar ihrami ko farar da aikin haji ko umara. Wato miqati iri biyu ne, akwai miqat zamani, akwai miqat makani. Wato ƙayyadaddan lokacin da ake yin aikin haji, wanda aikin haji ana yin sa ne cikin watanni sanannu guda uku, alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Na biyu shi ne miƙati wanda ya shafi wato ainihin wurare. To wannan babu zai shafi miƙati da ya shafi wurare, wuraren da shari'a ta ajiye ga musulmai da suke ɓangarori daban-daban na duniya, cewa daga nan ne za su yi ƙudurin niyyar aikin haji ko umara. An ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waqata li ahli al-madina ذل حليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ومن غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. An karbo hadisi daga Abdullah ibn Abbas, Allah shi kare da gare shi, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, lalle annabi kira da mutum Allah shi tabbata gare shi, waqata li ahli al-madinati zal hulayfa, ya iyakance wa mutanen Madina cewa inda za su dauki harami wurin da ake kira zul hulayfa. Zul hulayfa wuri ne a bayan garin Madina kan hanyar ka ta zuwa Makka, tsakanin wurin da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kilomita 13 kacal, yayin da nisan Zul Hulayfa zuwa Makka kilomita 420. To wannan wuri da ake kira Zul Hulayfa, a nan ne dukkan alhazan da suke Madina in za su zo aikin haji ko umara, daga nan ne za su ɗauki niyya ko harama ta aikin hajinsu ko umara. Sawa'un mutanen Madina ko wanda suke makwabtaka da Madina, ko wanda nahiyarsu ɗaya da Madina, dole ba su da wata hanya sai sun biyo ta Madina kafin su je Makka. To su ma sun za su zo inda mutanen Madina ke ɗauka su ɗauka. Wali ahli shamil tufa, mutanen Sham su kuma an iyakance musu wurin da ake kira Juhfa. Mutanen Sham shi ne ƙasashen da suka shafi Siriya da Jordan da Palestine, wurin su shi ne Juhfa. Asalin Juhfa ɗin wuri ne wanda yanzu ya zama rusasshen waje, ya ruwan wato tekuna Bahar Maliya ya shafe shi, yana cikin Bahar Maliya. Wannan wuri na Juhfa, banda mutanen Sham, alhazan da suke zuwa daga Afirka ta Arewa da Afirka ta Yamma kamar munan wurin, wannan wuri shi ne wurin da za mu ɗauki niyya ta aikin haji ko umara. Kun gane da kyau? To sai zanto ruwa ya mamaye wajen. To malamai bisa ga ijtihadi sai suka ce wurin da yake opposite dinsa, daidai da shi, daidai saitinsa a wajen ruwa, shi ne garin da ake kira Rabiq. Rabiq da aka sai malamai suka sanya rabi ya zanto wurin daukan aikin haji na umara ga mutanen sham da makamantansu kamar mu, cewa garin rabi ne za su dauki niyyar, wanda shi ne yake daidai da garin juhufa. Garin juhufa na cikin ruwa, wannan na gafar ruwa ba a cikin ruwa yake. Da shi kuma garin juhufa tsakani su zuwa makka kilomita 186 nan ne ya kamata mu dauki niyyar aikin haji ko ta umara. In ko ba haka ba, in mun tafi a sararin samaniya da jirgi, to daidai lokacin da jirgi zai wuce ta juhufa, a lokacin sai alhaji ya kulla niyyar sai ci gaba da talbiya, labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. An gane da kyau? In ko har aka je Jidda aka sauka, to kuskure ne ka fara niyya daga Jidda, dan ka riga ka wuce mikati, kamata yi ka shiga mota, mota ta kai ka garin Rabi, ka je daga can gurin ka dauki niyya, kai wanka kai harbi, ka ci gaba da labbaika allahumma labbaik dinka, ka tafi Makka. Wannan yadda yake kenan a ilmance a rubuta a cikin littattafai, ba wai yaya mutane suke yi ba. Wali ahli najdin qarnal manazil, mutanen Najd kuma shine wanda suka shafa wajen Riyad da makamantansu, su an iyakance musu qarnal manazil. Wannan qarnal manazil din wani wadi ne, ko ka ce wata magudanar ruwa ce babba, ake kiranta qarnal manazil. An gane ku? To nan gurin ne za su dauki niyya. Wali ahli yamani yalamdam, mutanen Yaman kuma za su dauko niyya ne daga wurin da ake kira yalamdam. Shi qarnal manazil tsakanin wurin da Makka kilomita 87, kilomita 87 idan ba manta ba, yalamdam kuma kilomita 200 ne har ma da kuriya 220 tsakanin yalamdam zuwa birnin Makka. Kuma da Allah ce hunna lahun wa liman ata alaihin min ghairi ahlihin mimman arada alhajj aw alumra. Hunna su waɗannan wurare da aka ambata, Juhufa da Zulhulaifa da Qarnul Manazil da Yalamlam, duk waɗannan wurare da aka ambata, hunna da hunna su ne wuraren da aka sa dan mikati, su ne wuraren da aka sa lahunna dan ma'abuta waɗannan garuruka. Hunna bamir na koma zuwa ga wuraren Zulhulaifa da Juhufa da Qarnul Manazil da Yalamlam sauransu. Lahunna yana koma zuwa ga garurukan Madina, Sham, Yaman, a abin nan Najd da sauransu, shi ne ma'anar hunna lahunna, waɗannan wuraren na ma'abuta wannan garin. Waliman ata alaihinna, haka su ne wuraren ɗaukar niyyar aikin haji ko umara, liman ata ga wanda ya biyo alaihinna bisa ga wurin. Kai ba ɗan Madina ba ne, amma hanyar ka sai ka biyo ta Madina, to sai ka ɗauka inda mutanen Madina suke ɗauka. Kai ba ɗan Yaman ba ne ba, amma hanyar ka sai ka biyo ta Yalamlam, to sai ka ɗauka inda mutanen Yaman ke ɗauka shi ne Yalamlam. Kai ba ɗan Najd ba ne, amma hanyar ka dole sai ka biyo ta Qarnul Manazil, to sai ka zo inda mutanen Najd ke ɗauka nan ne Qarnul Manazil. Kai ba ɗan Sham ba ne ba, amma kuma hanyar ka dole sai ka bi ta Juhufa kafin ka shiga Makka. Kamar mu nan mutanen Afirka sai mu da mutanen Afirka ta arewa, to dole sai mun ɗauki ihrami kenan a wurin da ake kira Juhufa. Wannan suna ake kira al-mawaqit al-makaniyya, wurare na mikati waɗanda shari'ar musulunci ta ajiye su. Sai ce wa man kana duna zalik, wanda ko wato hunna lahun, wato waɗannan wurare an sa su ne domin waɗannan garuruka. Waliman ata alaihin, da kuma duk wanda ya biyo ta garurukan nan, min ghairi ahlihin, cikin waɗanda ba ƴan garin ba, mimman arada alhajj aw alumra, cikin waɗanda suka yi nufin aikin haji ko umara, to dole sai sun zo nan wurin ne za su dauki ihrami. Wa man kana duna zalik, wanda ko ya kasance garinsa bai kai nan ba, in an bi ta mutanen Madina kai garinka ba sai an zo Juhufa ba, idan an bi ta hanyar Yaman kai garinka ba sai an je Yalamlam yake ba, bayan garin Makka dab yake ba nisa. Idan an bi ta wajen mutanen Najd garinka nisansa bai kai Qarnul Manazil ba, to ba za mu ce ka koma baya ba dan ka dauko ihrami daga can. Sai manzon Allah ya ce ba min haiku an sha'a, daga gidan shi kawai sai ya niyya nan da mikatin, saboda shi ratar wajensa bai kai can inda ake dauko ba, ba min haiku an sha'a. sai manzo Allah sai hatta ahlu makkah min makkah, mutanen makkah su dama daga cikin garin makkah kowa daga gidan da zai dauki niyya. Magana ta riga ta an gane ku, muttafaqun alaihi wannan hadisi da Imam al-Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaito shi. Wa an Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam waqata li ahli al-Iraq zaka irqin wa tuqalu wuri na wukenan nan gurin nabiyar kenan can an ambaci hudu zulhulai ba ga mutanen Madina, juhufa ga mutanen Sham, karin al-manazil ga mutanen Najd, yalamlam ga mutanen Yaman. Yanzu ko ga wuri na biyar zatu irq an kaiwo daga Aisha sai annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi da mutun Allah tabbata gare shi waqata ya iyakance ya sanya wuri li ahli al-Iraq ga mutanen Iraq da waɗanda suke daura da su kamar mutanen Iran kenan. Duk wannan nahiya da ana kiranta Iraq, mutanen wannan wuri ai iyakance musu zata irqin wurin da ake kira zatu irq. An gane ku, zatu irq asalin irq din a larabci wato dutse ne mai baki-baki, dutse ne wanda yake daga kansa akwai launin baki-baki, wani samfuri ne da wani. To wannan zatu irq da tan alhazai lokacin da suke tawowa a ƙasa daga Iraki ko suke tawowa a kan raƙuma ta wajen suke bi, amma yanzu akwai wurin da ba nan ba shi ma wanda yake daura da nan dan ya zama cikin dajin Allah ba hanyoyi a wajen. Wanda galibi yanzu kayan sufuri sun canja, ba rakumi ba ne, ba dauki ba ne, ba jaki ne, ba alfadari ba ne, ba mota ba za ta iya bi ta wajen ba saboda rukunkinsa ya yi yawa. Da haka hanyoyi da aka sai saukoci a wajen, da haka kuma sai aka sa musu wani wuri yanzu wanda yake dorantaka, wanda yake opposite din wancan ta fuskar daidai ta haka, sai zanto daga nan suke ɗaukan abin. Yanzu mun samu miƙati guda nawa kenan? Biyar. Wannan hadisi da Abu Dawud da An-Nasa'i, Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i suka rawaito shi. Wa Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam waqa shine da shi. Wa asluhu inda Muslim, amma aslin hadisin daga wurin Imam Muslim ne. Min hadisi Jabir radiyallahu an, daga hadisin Jabir dan Abdullah Allah shi kare da gare shi. Illa anna rawiyahu shakka fi raf'ihi, sai da marwayin hadisin yayi kokonto dangane da cewa shin hadisi ne marfu'i ko hadisi ne mawqu'i. Wa fi sahih al-Bukhari, amma ya zo cikin sahih al-Bukhari anna Umara huwa alladhi waqata zata irq, suka ce Umar dan Khattab shine wanda ya sanya wannan wuri da ake kira zatu irq a matsayin miƙati ga mutanen Iraq, ba annabi bane bai sani, Umar dan Khattab ne ya iyakance musu. Ngane da kyau, to shine malamai suka yi sabani cewa yaya za a ce Umar ya iyakance, Umar ko ba a masa wahayi, shi annabi da ake masa wahayi shine zai ce mutanen gari kaza ku dauko daga wuri kaza, mutanen gari kaza ku dauko, amma Umar ba a yi masa wahayi. To sai waɗansu suka ce ai ijtihadi da yayi sai dace da wahayi, dama can ai yana da muwafaqatu, mana shi shawarwari da ya ba annabi kuma ayar Qur'ani ta goyi bayan sa. Ngane ku, yace da annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce gidanka kowa ya shiga ba, sai gidan annabi kowa na shiga. Da an yi sallar isha idan wani fakiri sai ya je gidan annabi ya ci abinci kyauta, ko fa a buɗe mutum ya je ya shiga, wani ma dan salama sun karɓa sun fita kun ya sai je ya zauna. Sai Umar dan Khattab ya ce wa annabi, mutane fa ba duka suke ɗaya ba, wani na gari ne wani ba na gari ba, ya kamata matanka ka katangance su ka ce kaza ka ce kaza, kada mutane su shiga sai bayan mata sun shiga cikin lullubi sun yi kaza sun yi kaza, kuma kar su shiga sai daidai lokacin cin abinci, kuma da sun ci abinci kowa ya tafi sa, ina ga haka ya kamata kai ya masa maza Allah, sai haka za a yi ce haka za a yi, to maza Allah ya ci rubuce komai ba, sai Allah saukar da aya cikin suratul ahzab yake goyon bayan shawarar Umar, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ila walakin idza du'itum fadkhulu wa idza ta'amtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. الجبور آية من شاور الأمة تتبو يفعل أكسيتو يا hukumun mu ne kar ku shiga gidan annabi har kawai sai an yi muku izini, idan an yi muku izini an ce ku shiga don cin abinci, to kar ku je ku zauna tukunyar na kan wuta, a'a ku tsaya daga waje sai an ce an kare sannan ku shigo, ghayra nazirina ilahu, kar ku je kuna jiran abincin ya nuna a baku na ku, walakin idza da'itum falqudu in an gama an sauke an raba a kwano an sa kaza to sai ku shiga fa idza da'itum fantazuru in kun ci abincin kuma kowa ta shi adana sai surutu wala mustanisin li hadisi kar ku sa kuna daukewa juna kewa ta hanyar surutu ku hana annabi sakewa a cikin gidansa wannan ladabin ba ko kenan da yaje ya dabi girki to ya tafi sa amma kar sai na surutu sai ka hana mai gida sakewa shi da iyalansa iyalansa suna da haƙƙi na aifira kai idan ka zo aka ta abinci aka dan zauna minti goma minti biyar aka yi jin kai da mai gida ya yi surutu alamar ya gaji da kai to tun kafa kai wannan matsayin kai ma ya kamata a ce kana da siyasar zaman tare ka tashi ga jikin sa ladabi dai ladabin cin abinci kenan duk wanda aka gaita cin abinci daidai ta abinci ya tafi sa nasrun qur'ani haske da mutum ya ci abinci zai tafi ina zuwa kafin gadin zai karshen babu wa inda ahmad wa abi daud wa tirmidhi an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam وقت لأهل المشرق الأقيقة أمكرق دقى أحمد حديث يزول تكين مصر دائم أم أحمد دا سنن أبو داود دا ترمذي أمكرق ودقى عبد الله دا أباس الله شكاري تابل اسم يتي منزان الله صلى الله عليه وسلم ياسن يا ومتانا المشرق المشرق دنا دي سنة مقبتانا إراكي والنبي ياسا مصر الأقيق وادي دا كيكرا واد الأقيق shi ne wurin da za su dauki mikaci to wannan hadisi cikin marwaitansa ga abin da imam ahmad da waye har ma bai haƙi ba ya rawaito shi to sai dai hadisi ne wanda yake da'ifi bai tabbata ba da haka wata laifin ba a nassanta shi ba cikin nassi cewa wuri ne na daukan garaje alaƙin din nan baya ci waɗancan wurare dai guda biyar su ne waɗanda suke ci jofa zurhulaifa da ilamlam da karnar manazil da zafi da inan malam ke ta irkul iraqi ya lamlamu yaman wa zulhulaifata yahrumul badani wa shamu juhfatu in mararta biha wa ahlu najdin karnu fastabini irkul iraqi ai iraqi daga inan zasu dauko mikati zafi irq shine ta irkul iraqi ya lamlamun yamanun mutanen yaman fa daga ina daga yalamda wa zulhulaifa tayahrumul madani yamanin daga ina su dako daga zulhulaifa wa shamu juhfatu in mararta biha mutanen sham ku za su dako daga juhfa in sun wuce ta wajen an gane ku wa ahlu najdin karnu fastabidi mutanen najd ku za su dako daga karnul manazil a cikin baiti biyu idan ka hadace su ka hadace ku wa alaikum salam larura ce ai idan an dauka cikin jirgin sama wannan larura ce ai ba wai wannan ne ma laifi ba yanzu mutanen mutuwa suke daga jidda suke dauka alhazan mu galibi daga jidda suke dauka ihram ko na aikin hajji ko na umara waɗanda ke tafiya da wuri kafin a rufe hanyar zuwa makka a hanyar zuwa madina to su ne suke da sauki dan da sun je daga filin jirgin sama na jidda kawai za a dauke su a motoci a tafi da su madina su je da wanda suka tafi da wuri ke da wuri wanda suka tafi da wuri idan suka je suka yi kwana bakwai ko takwas a can wurin za su taho makka to kaga sai su dauko ihrami daga inda mutanen madina suka dauko wannan ba su da matsala tunda ka je can dole ka dauko daga can wurin tunda annabi ce hunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna kama lasta min ahlihinna lakin laka mararta bihinna saboda haka sai ka dauko daga can kenan to amma waɗanda suka je daga karshe waɗanda an riga an rufe hanyar zuwa Madina daga an ɗauke su daga Jidda Makka za ta to sai ka samu jirgin sama bai daraba bai sauke su ba sai a Jidda to da ya sauke su a Jidda kuma an riga an wuce shufufa a baya sai Allah zai yi wanka annan sa ihrami kawai tafi Jidda labbaik Allahumma labbaik bayan sun wuce wurin da annabi ya kace mu kaga wannan kuskure ne babba abin da mun sha faɗa a cikin darussa makamanta waɗannan cewa nauyi ne da ke kan hukumomin al'azam nauyi ne da ke kan gwamnatocinmu nauyi ne da ke kan hukumomin al'azammu da su al'azai kansu su nuna sun san yancinsu sun san addininsu in ba haka ba ya za a ji a zube ka a Jidda kawai ka ɗauki hirami don me kujera ka biya kuɗi ka biya daidai da motar za su yi zirga-zirga da kai a cikin abin nan sai da aka ɗauka daga cikin kujerarka daga nan gurin ba kyauta ba ne ba sarka ba ne ba to amma rashin sanin haƙƙin kai da rashin kuma fahimtar ya abin yake a addini amma hukumomin al'azammu za su gyara wannan ta ɗaya daga cikin hanyoyi guda biyu yamma dai je su zauna da su da hukumomin kasar Saudiya tun da fatawar ta dukkan malaman Saudiya ce cewa Jidda ba mikaci bane ba har wani malami Sheikh Waye Abdullah bin Zayed Waye yace Jidda mikaci ce suka masa raddi suka masa rugurugu da shi cewa Jidda ba mikaci bace ba sun yadda Jidda bai mikaci bace ba to sai a je a zauna da hukumomin Saudiya cewa idan al'azammu sun zo a ƙarshe waɗanda an riga an rufe Madina ba za su je Madina Makka kawai za su to lalle ne ya kasance motocin da za su ɗauke su tafi da su Rafik idan an je Rafik al'azammu su yi wanka su sanya ihrami su ɗauko niyyarsu daga Rafik sannan zuwa kai su Makka wanda wannan abu ne mai iya yiwuwa abu ne cikin sauki in aka ji aka zama daga gwamnatin Saudiya akan wannan abu ne mai ya fi sauki to amma mutanenmu ne hukumar al'azammu galibi ba su san abin nan ba kawai ana ɗaukar mutanen da yake gata ake musu a ce kana cikin hukumar al'azai amma ba wajen sun san hakikani ya aikin haji yake ba Allahumma sai ɗaiɗaiku daga ciki sai ɗaiɗaiku daga ciki to kaga wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu su su gyara abin daga nan cikin gida gwamnatinsu da hukumar Saudiya ai yanzu ga telefon ga fax ga dukkan hanyoyin sadarwa in yau aka ce an rufe shiga Madina hukumar al'azai ta nan gurin ta kasa za ta sani jijiyoyi za su sani cewa al'azamu fa daga rana dama ai ana sanarwa daga rana kaza an rufe Madina da haka duk wanda zai ya san daga Jidda kawai za ta fi da shi baka ne to daga nan gurin sai a sanar da al'azai tun daga filin jirgin sama ku yi wanka ku cire kayan gida ku sanya ihramin ku da zaran an je daidai jihufa ko ya rage sauran minti biyar a je jihufa sai a bada sanarwa da turanci ne da fulatanci ne da hausa ne da yarbanci duk jirgin da ya daga jirgin ai ya san mutanen wata jihar ke dauke da su ya san meye yaren su idan ya yi turanci a matsayin harshen kasa kuma sai yaren wannan jihar to jama'a nan da minti biyar za a je miƙati da ka duba gogo minti biyar ta cika kawai ka kulla niyya ka ci gaba da tarbiya dole a irin koyarwar da ake baima al'hazai lokacin da ake shirya musu semina da bita a wannan lokacin ya kamata duk a basu wannan karantarwa wato abin mamaki shine Indonesia da irin su Malaysia da wasu kasashe ana dawowa daga aikin haji sai a kirawo a ce to mawaye mai niyyar zuwa aikin haji shekara mai zuwa duk wanda yake niyya ya zo ya rajista idan kuka zo ku yi rajista ba za a karɓi kuɗin kowa ba ga sunayen ku nan to sai a ce to an fara semina tun daga cikin Rabi'ul Awwal ba za a ƙare ba sai cikin Rabi'ul Thani idan aka yi wannan semina sai a yi jarabawa wanda ya ci sai a ce kawo kuɗin tafiya wanda bai ci ba a ce to baka iya aikin haji ba don haka ba ka je ba wajibin ka shine ka iya a gwamnati da suka sa abin da suke ke to sai a ba mutane semina ba wai ta aikin hajin ba kaɗai hatta tun zai je ya haɗu da mutanen ƙasashe daban-daban wani tun da yake bai taɓa fita daga karkararsu ba sai bana kuma daga tashi aka soke shi a Jidda kaga an kawo masa garin ƙetar da titi ma da ganin motoci ma da ganin fitilufin life da mai wahalar da shi za su to sai a ba su horo ga irin abin da za a gama da shi ga irin abin da za a gama da shi kaga wani da rashin ba da horon shi ke sa sai a ɗauki alhazan mu sai a je su a gida mai hawa 15 wanda za a amfani da lifta wanda lifta ɗin ka'ida za ta ɗauki mutum 5 to sai mutanen mu samu su 10 suna numfashi da kir sai an je tsakiya sun wuce wannan hawan ba su je wancan ba sai ta tsaya su ta ihu a ciki ana musu dariya in anin gudun hukumar alhazi ta riga ta ba su horo za a je a wannan kauyen can har zuwa miji da dawa to sai a je kuma don rashin sanin yancin kai sai mu je mu sauko kuɗi ba muka bayar ba mu sauko kowane alhaji kuɗi ya bayar ya kamata kowane ɗaki mutum uku ne sun yawa kuɗi amma sai a zo daki dai sai a sa alhazai guda goma kowa da irin abin nan din na yar kafifan nan yar karrama ta yan makaranta ka ga mutane kamar kifin gongoni dan Allah ka hada su su kadai daki dai mutum goma kace su kwana haka wannan yayin numfashi wannan ya tusa cikin barci wannan yake za to haka za ku kwana idan an tashi kuma gaban daki guda ɗaya ko haka to wani da ya fara shiga bai saba da wannan yanayin ban ɗakin mai wata sistem ba da ya je kawai sai ya lalata shi to duk wanda ya je haka za a yi cikin mini ɗaya gidan idan ka shiga sai ka so shi hanci wallahi galibi haka lalata mu ciki duk wannan nauyi ne na hukumomin alhazai duk kasar da ta san mutuncin kanta ta san mutuncin jama'a ta za ta yi abin da za ta kare martabar ta a waje da haka a koyar da su ta fuskar yadda za su yi aikin haji a koyar da su ta fuskar yadda rayuwar ta kuma akwai alhazanmu da suke tutuwa kudin saudiya bai san su ba kudin najeriya kawai sun an zo an ba shi cek ɗinsa da yaje ya canja shi aka ɗauki riyal 1,500 aka ba shi bai san wannan menene riyal 1,500 ba gani saudiya kudin su riyal 500 akwai takarda guda ɗaya take ɗauke da riyal 500 kaga ita kadai kenan wato a kudin najeriya kusan naira 10,000 wani abu a takarda ɗaya to sai mutum yaje zai sai hula zai so wa ɗansa ya tura jikin sa ta haifa mana zai sai hula riyal ɗaya sai ɗauko takarda ɗan riyal 500 ya bayar idan aka bashi canjin bai san nawa bane ba a sakamakon haka irin misrawa ɗinnan da ɗan pakistan da mutanen yemen ta cuta alhazanmu abin riyal ɗaya sai a sai ruwa mutum riyal 10 wani riyal 20 wani 30 da ya je ya fara yawo a kasuwa yi ne ɗaya ya cinye kuɗin gaba ɗaya kayan duka ba su muka kunshi sa da ka guda ba ga shi kuma ba fara aikin hajjin ba shi bai san aikin hajjin ba ko bai san kuɗin ba ya kashe kuɗin ko ba fara aikin hajji ba saboda haka sai ya shiga bara wallahi duk mun ga alhazan da suka samu kansu cikin wannan matsayin a lokacin muna da duk mun ga alhazan mutum ya je aikin hajjin ba bai sani ba akwai wanda ya je aka zana mutum aka yi kwana 7 cikin kwana 4 zuwa ya riga ya kashe kuɗin rumus iya siyayya sai muka hada masallacin wa gaisa daga wace jiha yake daga jiha kaza ba zan fada ba don turkuwa yan jihar Dariya sai a nan kuke kaza kaza ya aikin hajji aka zama kuce an ce wai yau shi za mu tafi ne wai na ganin an gama aikin hajji zaman Madina kwana hudu an gama aikin hajji kaga bai ma san mai je yi ba ya sayar da kaza ya sayar da kaza ya je aikin hajji ko bai ma san mai je yi ba to duk wannan nauyi ne da ke kan hukumomin alhazanmu dan menene ake daukan kujeru a basu kudi ayi kaza ayi kaza duk ba za su tsara wannan ba arshin kishin addini ne wannan tashin kishin addini ne wannan saboda haka ni shawara ta anan murin kafin hukuma sai wani abu a samu din su kungiyoyi na addini sai wabbasa daga cikin gida misali idan aikin hajjin nan an kusan tafiya da wata biyu da wata uku a samu wata kungiya ta tsare ta tsara sai muna tunta ta kwana ta sati biyu ta ɗauko malamai da zafi ko malaman a ɗauko malamai na addini waɗanda za su iya bayanin mai aikin hajji a ciki a ɗauko likitoci wanda za su ba da shawaran kiwon lafiya saboda mutane masu zai su rinka cin abinci a kan bola a titi a koya musu tsafta a koya musu kazanta a duk a ba da semina a kan wannan idan a ce sai mutum ya je a waye amma mutum ya gashi kaza mai gashi bai iya ibadar ba gashi kuma bai san yadda ake kashe kuɗi ba dan Allah kawai ya je ya yi hajji ya dawo a shi ne wallahi Allah Abubakar yake cewa ya dai yi hajji jiya amma ba hajji ya ba saboda haka dan Allah a yi wani yunkuri kungiyoyinmu na addini su fara ba da wannan tsarin kafin ita gwamnati ta yi kuma cikin jami'an gwamnati masu tsoron Allah masu takawa masana ya kamata muna da irin wannan ɗaiɗaikun cikin jami'an alhazai ɗin akwai ɗaiɗaiku ɗin duk yadda sanin za su saba musu a nace sai an yi haka kare martabarmu ne kuma kare addininmu ne amma sai a ce kawai ba a yi komai ba Allah ya tsare mu abin mamaki shi ne kaga mutanen Togo mutanen Benin duk mikatun mu ɗaya da su in sun zo a lattitin nan ta yadda ba za su je Madina ba ana sauke su a cikin jirgi za a gansu da ihramin su mutanen Misra ana sauke su za a gansu da ihramin su kowace duniya da sun sauka airport da jirgi za a gansu da ihramin su irin wanda muke nahiya ɗaya da mu amma mu kowa ya sauka da babban riga malin malin sannan zai wanka a nan ya sa ihramin sa to kada a nan Kano suka soka ba da ihramin su kafin jirgin su ya kare tashi ko dukkan waɗannan ababe ne da hukumomi za su iya yi amma wato ga inda dai ake ɗaukan ma ɗan ƙasa kamar ba da haƙƙi irin Najeriya yana da wahala ka ga ma'aikacin gwamnati kamar ma bai san me yake ba wannan mutanen ba za ka tura da su kasa su suke ba da hoton ka kai shugaban idan a gansu banzaye kai kai ka zama shugaban banzaye kenan fa idan a gansu gidadawa kai shugaban gidadawa ne kenan duk suna su mai sauki ne kai ne shugaban gidadawa su ba talakawan gidadawa ne suka ne ba kai shugaban gidadawa kenan idan a gansu a haka ba to kaga ko da akwai sanin ciwon kai ya kamata shugabannin mu kansu banza tun da irin wannan abu amma rashin wannan yana cutar da mu kwarai da gaske Allah zai rufe mana su amma wallahi duk wanda ya zana Saudiya ya ga sauran mutane ya ga sauran ƴan ƙasar mu kasan yadda mu'amala take tafiya wallahi akwai inda in mun shiga wani lungu da kace kai dai na san ce dan Kamaru ne dan Chad ne dan Niger ne dan Cote d'Ivoire ne ya furfun asiri da kace kai dan Najeriya wallahi ya furfun asiri sai mutanen mu ga an je wajen jami'an gwamnati da tawo ban riga ana wani bakare Balarabe yana ganin ka takalmin sa ya fika sun daga mutanen ka san sun je sun yi rashin arziki sun yi rashin kyauta sun yi kauyanci sun yi shirme da ce wannan minista ne zai ga kawai ya tsotsar da yawa wani minista kuma shirme kawai amma mutanen ma ana girman kawai shi minista ne ko wani jami'in gwamnati ba gara ma ka koyi sun ka je kai dan kamar ne wallahi in ka zo ka fito da passport ɗinka ya fuska nuna Allah ya kuma dace babu wujuhil ihrami wa sifati wadannan wurare da muka ambata a baya wurare ne da ake daukar ihrami din to anan gurin kuma za a yi mana siffar menene ake kira da ihram din babu wujuhil ihrami wannan babu ne da ya kunshi bayanin nau'ikan ihrami wujuhu kamin na wajib wato nau'ika na ihrami wa sifatihi da siffar da ake ihrami din wato ita kalman al-ihram tana daukar ma'anoni guda biyu ta iya daukar ma'anar kulla niyyar aikin hajji sannan tana daukar ma'anar tufafin da alhaji ke sawa yayin da ya cire kayansa na gida zai sa gefe guda biyu zanin da zai tsora a kugunsa wanda ake kiransa izar da wanda zai yafa akan kafadunsa guda biyu wanda ake kiransa rida to wannan tufafin guda biyu ana kiransa ihrami ita kanta niyyar daukar kuma ana kiransa da suna ihrami kun gane da kyau to a nan gurin yana so ya yi mana maganar wato ihrami da ma'anar kulla niyyar aikin hajji nau'ikan ayyukan hajji guda nawa ne siffar kowanne ya take an Aisha radiyallahu anha qalat kharajna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ama hajjatil wada'i fa minna man ahalla bi umrah wa minna man ahalla bi hajjin wa umrah wa minna man ahalla bi hajjin wa ahalla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil hajj fa amma man ahalla bi umrah fa halla 'inda qudumi واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمره فلم يحلوا حتى كان يوم النحر انا عائشه رضي الله عنها ان كنت عائشه الله سكرت غريتا تتي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من فتا ترد منزل الله عام حجه الوداع اذكر ايكن حج بنكوانا وفي شكرا تقوم كي ننكو تتربى هجره كما يدافع سباني faminna man ahalla bi umra cikin mu akwai wanda ya kudiri niyya ta umara kadai wa minna man ahalla bi hajj wa umra cikin mu akwai wadanda suka kudiri niyya ta aikin haji da umara a hadi wa minna man ahalla bi hajj cikin mu akwai wadanda suka kudiri niyya da aikin haji kadai an samu kashi ne kenan kashi uku wadanda suka kudiri niyyar umara kadai suna nufin zan je tayi umara sannan su kammala ayyukan umara su sauke sai kuma su sa kayan gida sai ranar 8 ga wata sannan su kudurin niyyar aikin haji irin wannan aikin hajin ana kiransa tamattu'i waɗanda suka kudurin niyyar aikin haji da umara a haɗe wato sun gama su da juna kenan su je su yi ayyukan umara sannan za su ci gaba da zaunawa cikin tufafin aikin haji har sai sun kammala aikin haji to wannan shine ake kira kirani cikin ayyukan haji amma waɗanda suka kudurin niyyar aikin haji kadai to wannan shine nau'in aikin haji da ake kira ifradi kun gane da kyau ifradi kenan Aisha ta ce wa ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil hajj manzo Allah ya kudurin niyya da aikin haji fa amma man ahalla bi umra amma waɗanda suka kudurin niyyar umra kadai fa halla inda kudumihi to bayan sun riga sun je makka kowa sai warware umrar tasa wa amma man ahalla bi hajj amma waɗanda suka yi niyyar aikin haji au jama'a bainal hajji wal umra ko niyyar aikin haji da umara falam yahillu hatta kana yawmun nahri, to waɗannan ba su warware abinda suka ɗauko na niyya ba ko na tufafinsu ba har sai ranar babbar sallah. Muttafaqun alayhi, wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi. Wato da nan gurin ku fahimta nau'ikan aikin haji guda nawa ne? Guda uku. Nau'i na farko shine ake kira ifrad, al-ifrad. Al-ifrad shine aikin haji kadai wanda ba umara. Nau'i na biyu shine ake kira tamattu'i, shine wanzar da umara a lokutan aikin haji bayan ka ajiye shi sannan ka dauki niyyar aikin haji kuma daga Makka. Wannan shine ake kira at-tamattu'i. Nau'i na uku shine ake kira al-qiran, wato ba mai tsakanin aikin haji da umara, yayin da zaka dauki niyyar daga mikati dama guda biyun kadi ya ka hada da juna. To wannan shine ake kira da suna qirani. To Aisha tana son ta ba mu labarin yayin da manzon Allah zai yi hajjin bankwana da ya zo Zul Hulaifa, haka mutane suka karkasu, waɗansu suka ɗauki umara kadai, kaga suna nufin za su yi tamattu, waɗansu suka ɗauki aikin haji kadai, kaga suna nufin cewa za su yi ifradi, waɗansu suka gwamaye aikin haji da umara su haɗe, kaga suna nufin za su yi mai kirani. Wannan kala uku duk an same su daidai lokacin da suka ɗauki niyya. Saura da bi mai annabi ya niyyata, a nan ita Aisha tana cewa annabi ya niyyaci aikin haji, wato yana nufin mai kenan ifradi. Wannan Aisha ke bada labari kanta ga abinda annabi ya niyyata. To amma saura da me waɗansu hadisan suna nan cikin Bukhari da Muslim da sauransu wanda suke nuna annabi kirani yayi, kirani yayi. Abinda za a gane kirani yayi, aikin haji kadai ifradi, babu yanka dabba a ciki, ba sai ka yanka hadaya ba. To annabi kuwa tun daga nan Zul Hulaifa ya kore dabbobin da zai yanka raƙumi ɗaya ɗaya har guda ɗari, wanda tarihi ba ka da attajirin da ya taɓa zuwa ya yi hadaya da raƙumi ɗaya ma inda inde daga wajen mu ne ko galibi rago ne, rago ma irin dan matun buri dan gangani haka ko irin kafuzuru haka za a zo a dauki tace a yanka. Amma kun ka yanka da yawa, to manzon Allah raƙumi ɗari shi kadai dan Allah wani shugaban kasa ko minista ko attajiri ya wannan, wane ne an gurko ya taɓa yanka saniya ɗai ɗai guda biyar ko goma idan an zo dan ya ce din naman talakawa zo su ɗiba? Manzon Allah raƙumi ɗari sallallahu alaihi wasallam, saboda ya fi kowa kyauta, ya fi kowa kyauta cikin bani adam sallallahu alaihi wasallam. An gane ku? To kaga cewa ya kore dabbobi ya tafi da su, wannan ya nuna me yake nan? Kirani. Kuma da kansa yake cewa ba dan na riga na koro dabbobi na ba tun daga Madina, da yanzu da nazo na ayyukan umara sai in cire ihrami in sa kayan gidana kawai, sai ranar takwas ga wata sai ya ɗauki niyyar aikin haji don in yi tamattu. Amma sai dai saura da me na riga na koro dabbobina, na riga na kullo niyyar da kirani tun da dafa, yanzu ba hali in warware yake cewa ina ma da a ce gaba na komawa baya, na wutta kabaltu min amri mastadbar lama suftul hadiya, yake cewa da zan zaza iya damun gaba da baya, to da ban koro dabbobina ba sai in zo in yi tamattu idan in so in samu dabbar da zan yanka daga nan ba sai na koro da dabba. To shi kirani gararinsa shine sai ka koro dabba daga ashin lukafin ka shigo harin, daga can inda ka ɗauko niyya za ka taho da ragon da za ka yanka. Amma shi ta mutu ika izuwa sai ka zo maka sannan ka yanka rago, ta iya ma ba ka da kuɗin rago ɗin, amma da din haka shi kenan sai ka yi azumi guda uku lokacin da kake cikin ayyukan haji, bayan ka koma gida kai bakwai, kamar yadda muka karanta cikin babin da bai shafi wannan ba, amma alaƙar magana ta kawo a baya in muka manta ba. Kun gane wannan da kyau? To wannan farkon lokacin da suka ɗauko kenan suka tafi maka, a haka suka tafi. To sai dai ina jin bayan babi a cikin waɗansu babuka na gaba za a nuna mana cewa wanda suka yi ifradin nan suka taho da niyyar ifradi, annabi ya ce da su to duk wanda ya koro dabba to shi kenan, wanda bai koro dabba ba ko ya mayar da ita umara yanzu ifradinsa ya juyar da shi, da ya zo ya yi tawafi ya yi sa'ayi ya yi asiki ko sai ya tabbatar umara ya yi ranar takwas da wata dauki niyyar aikin haji. Sahabbai suka zauna, annabi ya sake umarta su suka zauna guda suka ba har sai da za su magana a kan, sannan kowa ya riga warware na shi. To da wannan ne waɗanda suke cewa shi kansa ma ifradi mansuhi ne, akwai wannan rigimar a tsakanin malumma cewa ifradi mansuhi ne babu shi, tunda annabi ya umarci duk wanda suka zo da ifradi cewa su warware. Hadisin da nan hadisin Jabir bin Abdullah cikin Bukhari da Muslim da sauran littafan sunna. To waɗansu kuma suka ce a ba mansuhi bane ba a iya yin sa, wannan dai safani ne, wato ku gane kaga ibradi ya zanto shine ma shine yake kaga ba shi ba ana saba da shi ko ne ko ba shi bane ba ya sai ku kula wannan galibi mu kuwa a malikiyyance mansufi a abinda muna yi ibradi wanda suke kuma suna kafa hujja da wannan wa halu sunan bil hajji ba annabi ne yace shi haji ne ba Aisha take bada labarin haji ya dauka amma shi annabi da kansa wanda yace kira ne kaga ita ya kafin abinda ta sani ne ta bada tunda annabi ba zuwa ya rada mata bace na ne ya rike kaza sai ta dauka cewa haji ba ya dauka sai ta bada labari kun gane da kyau da haka ne mafificin aikin haji bisa ga zance mafi inganci shine tamattu na biyun sa shine kirani sannan sai ifradi ala alqawli bi annahu ghayr mansukh idan mun ce ba mansuki bane ba sai shi shine na karshen sojan falsafa amma tabbas ta mutu iya ta saboda dalilai da dama annabi ke cewa da na gabaci abin da na bari a baya da zai da sake dawo mun da ni ma ta mutu idai suka ce annabi ko baya borin abu sai in ya ga wani abu ya kuɓuce masa ke wani suka ce a to ai da ya kirani ya zuna kirani ya fi dan Allah ba zai zafarwa annabi abin da yake kasa tunda ya kaddaro masa kirani kirani ya fi wannan kuma rigewa ce ta malamai amma sai ibnu qayyim da ibnu taymiya suka ce a ba rigewa ba rigewa bane idan ka koro dabbar ka daga garin ku kirani yafi idan muka taho da dabbar ka ba tamattu'i yafi wa alaikum salam bayan waɗannan maganganu guda nawa bayan cewa irtafi da alƙobin ne da wannan harafi ne a idan an ce irtafi wato abinda suke nufi da ka taho da aikin haji kadai ka gane ko sai ka shigar da umara ko da ka taho da umara kadai sai ka shigar da aikin haji dai ya zama kirani irdafi din kenan wancan gafa ne niyya daga baya ka goye wannan a baya domin irdafi shine goye mutum a bayanka ka fahimta da kyau amma ba nau'i bane mustaqil mai cin gashin kansa guda uku ne baya tsaruwa kan al anfaq salata la tudu la dal tawlatun kusan da Allahu a'lam babul ihram wa ma yata'allaqu bihi babi ne da yake magana kai ihrami da abin da yake da alaka da ihrami an gane ku an ibn umar radiyallahu anhu ma qala ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند المسجد أي النبي صلى الله عليه وسلم بينير أيكم هجن سبا إلا من عند المسجد سيدك مسلتي وانا مسلتي تنفي با مسلتي مجد با مسلتي ديكي ذو خليفة إن ديزونا يسلى أنني يقول لنير أيكم هجن سبا ميني ديكا أفضل دم ريحوتان مغانا صحابي سكو صحابي وانا مسلتي أي النبي نادو مسلى da ihramin sa jikinsa a nan gurin ya kulla niyya ka bi inda masjid ke wadanda suka ce sai da ya tashi ya hau dabbar sa ne ya kulla niyya wadanda suka ce ba ma sai da ya hau dabbar sa ba sai da ya hau tudun nan da ake kira albaida wani falalan kasa bayan ya haye wani tudu karami zai kama hanyar maka a nan ne ya kulla niyya sai aka samu gangaro guda nawa to shi umar abdullahi dan umar yana so ce mana sam annabi a zaune yana wurin yana gama sallah ya kulla niyya to amma dukkan sa abdullahi dan umar ya kiyaye yace annabin a zaune ya fara niyya to sai waɗansu daga cikin sahabbai suka bi su ma su ce kulla niyyar su sai fuskanci ga waɗansu dan sun sadaka wani zai gama sallah wani zai gama wanka wani zai kaza wato ba su ji ba da ya hau dabbar sai zauna sai sake kulla niyya yace ga wannan labbaik allahumma sai suka ce a labbi ya labbaik su ma su ce kulla niyyar su kai har yanzu ga waɗansu saura can tunda dama gayya akai aikin haji wajen mutum 40,000 gayya akai wannan shekarar wajen mutum 40,000 suka yi aikin haji tare da annabi gayya aka cewa ku ruku ko ya aikin hajin a aikace practically ba theory ba annabi na ce musu khudhu anni manasikakum khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha yace ku koyi koyi aikin haji kai tsaye da wuri na bai yiwa daga wannan shekarar ba za ku san daga nan ba ita ce ko shekarar ta karshe sallallahu alaihi wasallam to saboda haka da ya hau dabbar bayan ya hau tudun nan zai kama hanyar maka sai sake cewa ya sake abin nan dinsa sai waɗanda sauran da suka rage ba su ji ba su kuma sai suka ji kaga irin wannan taro daidai lokacin da babu microphone babu amplifier ka san ba za ka iya jin da mutane su bane to haka Abdullahi da Umar ce ai abin da ya faru ke ya yi niyyar a can ya yi ana amma sai zanto ta farko ce niyya sauran menene taukidi ne kawai taukidi ne to kaga nan Abdullahi da Umar shi sai ce ma ahalla, wato yana ya san akwai wata magana kenan banda wannan, sai ka sai tabbatar da ni wannan ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam illa min indil masjid, yace da dai annabi bai kulla niyyar tabbata aikin haji sai a wurin masallaci. Abinda ake kira da al-ihlal a larabci ahalla da haba baki nan ya fassara mana kasa, al-ihlal huna rafu sauti bitalbiya, abinda ake nufi da al-ihlal shine daga murya wajen karanta talbiya. Dama idan ka zo bayan kai sallah in ya dace da lokacin sallar farilla ne, da ka zo ihram ya abinda ake so kai, za ka fure kanka da gida sai kai wanka, bayan ka wanka za ka iya shafa turare a jikinka, ka cire kayan gida ka shafa turare a jikinka, sai kuma ka sanya tufafinka na aikin haji. Wannan sanya tufafin ba kike da kullu niyya ba, kullu niyya kuma daga bayan rakaita, sannan sai ka kullu niyya. In ka ga dama kana zaune bayan ka sallah, in ka ga dama bayan ka hawo dabbar ka ta hawa, in ka ga dama bayan ma dabbar ta fara tafiya amma kana area wurin da aka iyakance ma, to niyyar ka ta zuci wannan aiki ne na zuciya banda furucin baka. Kai niyyar umara kadai zaka je ka sauke, sannan kai aikin haji ta maturi kenan. Kai niyyar kirani kadai ko aikin haji kadai, wannan da yake ka san me kani ya ta dama kafin ka tafi ka san me zaka yi. Yayin da ka kulla niyya ta zuci, sai bakin ka ci gaba da labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak, wannan kalmomi su annabi ki labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. To wannan fatan labbaik Allahumma din tunda ana yin sa ne, ana yin niyya ake yin sa, shi ake kira sa suna ihlal. Al ihlal shine Abdullahi da Umar ke cewa annabi bai fara bai yi talbiya ba face daga inda ya sallah, daga nan ya faro ta, ba daga wuri ba, daga nan ya faro ta, sannan ya ci gaba da yi. To da kai talbiyar nan ba ka shiga aikin haji ba, to za ka ci gaba da yin ta kenan, ka ci gaba da yin ta. Idan umara ce kake har sai ka zo ɗakin ka, ba za ka fara tawafi sannan kuma talbiya ta kare, sai ka yi tawafi bakwai, ka kammala ka je ka yi sa'i tsakanin Safa da Marwa, ka kammala sai ka zo ka yi aski ko sai ka kare umara ke. Wato tun daga mikati za ka yi talbiya har ina har zuwa ɗakin Ka'aba. Idan ko aikin haji ne za ka yi kai tsaye, ka ga bayan ka zo Makka ma tawafin da ka yi lokacin nan tawafi ne na ziyara ko tawafi na umara, ba za ka cire kayanka ba kenan, ba za ka daina talbiya ba, har ka je mai naka kwana, har ka je Arfa ka yi tsayawan Arfa ka gama, har ka taho
kubin za ka sake komawa ba. Ka ga bai kamata mutum ya sake ba, ka ga ake buƙatar mutum ya rinka yawan talbiya. Kisa annabi ya faɗa cikin hadisin Muslim, yace mafificin aikin haji, mafifici cikin aikin haji shine aikin hajin da aka yanka dabba ciki, sannan kuma aka rinka daga murya da talbiya. To wannan wajen daga murya duk maza haka za su yi, to amma mata fa a nan safani yake. Waɗansu malamai suka ce idan mutum muryar ta ba za ta zama fitina ga mutane ba, to sai ta daga murya ta yi. Idan muryar ta za ta zama fitina ga mutane, ta daga murya gurgurdai da su fiye da kanta kaɗai. Amma dai sautin su dai ba ɗaura ba ne ba, sai dai ana maganar fitina. To da haka sai ta ɗaga daidai za su je da kanta, ba sai kayan raki irin yadda namiji zai ba. An fahimta da kyau? وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. أن كربوا حديث خلاد بن السائب الله شكار الدابريش يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي أتاني جبريل ملائكة جبريل يازومي فأمرني أن آمر أصحابي sai ya sa ni cewa in umarci sahabbaina a yarfahu aswatahum su rinka daga muryoyinsu bil ihlal wajen fadin labbaik Allahumma labbaik. An gane ku? Rawahu al-khamsa, wannan hadisi imamu malaman hadisi guda biyar sun rawaito, wa sahahu tirmidhi, tirmidhi ya inganta shi, wani ibn hadisi ne sahihi ne wannan. Wato kaga duk wannan dalilin ne kan cewa ana daga murya da talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. To amma magana sa cewa an umarce ni malaika Jibril ya sa ni in umarci sahabbaina, maza kadai ko da mata? Eh, tunda ya ce ashabi ashabi jami'i na sahabi an yarfahu aswatahum bil ihlas. A gaskiya wannan yana nufin amin ne, ya shafi kowa da kowa har mata ke. To sai dai me yasa malamai suke kebance mata a gefe guda suka ce ai da ma ana cewa in zai zama fitna, saboda mai gudu zai suka ce sai saboda jalbul masalih darbul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih, yin talbiyar ta daga murya maslaha take so ta samu, boye murya ta kuma kare wata kafa ce ta barna. To kullun kare kafar barna shi ake rinjayarwa sama da jawo maslaha, darbul mafasid muqaddamun ala jalbul masalih. Wannan ka'ida ce fiqhiyya, malaman fiqh suna amfani da ita kwarai. Duk gaba ɗaya fiqh da masu ka'idoji guda biyar, wa duk ustatul fiqh ala daktus darar wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza. Wa an sa'id bin thabit radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tajarrada li ihlalihi wa ittasala, rawahu at-tirmidhi wa hassana. Wannan hadisi an yi sabani dangane da wato ainihin inganci ko rashin ingancinsa. Waɗansu malamai sun inganta, waɗansu ba su inganta shi ba, sun ce ba'ifi ne. Ban sami yalwar lokacin da zan fayyace da magana guda ɗaya ba, amma hadisin abinda yake nunawa cewa annabi ya cire tufafinsa da ihlalihi lokacin da zai niyyar aikin hajji. Wannan kuma ma ya sananne ne, lalle annabi ya cire tufafinsa na gida ya sanya kayan aikin hajji, wa ittasala sai ya yi wanka. An gane ku? Wato wankan sanya ihrami, to wannan wanka mustahabi ne, ana son mutum ya rawahu at-tirmidhi wa hassana. To amma maganar rakawi guda biyu da yake da tawafi ba, da yawa daga cikin malamai sun ce wannan bai tabbata ba daga bakin annabi, amma in ya dace da lokacin sallah ne na farza zaka dauki ihrami, kaga sai kai ihramin bayan mai kai sallah ka da farza. Amma in ba lokacin sallah farilla bane ba, ba a sunnanta maka cewa sai ka je kai wannan rakawi guda biyu da tawafi. Suka ce yawanci mai na abu nan na ihrami nake so ce, ba sai ka wajen kawai guda biyu na ɗaukar
ihrami.
Ana ɗaukar mustahabbanci cikin aikinsa kawai, idan bai ce ku yi ba, da ya ce ku yi ya zaume shi kenan. Ba a ɗaukar wajibi cikin aikin annabi sai cikin umarninsa. Ka fahimta da kyau? Koda mustahabbanci wani lokacin ba a ɗauka cikin aikin annabi, da wajibci da mustahabbanci duk ƙarƙashin umarni ne ake ɗaukar su, kamar yadda haramci da karhanci duk ƙarƙashin hani ne ake fahimtar su, domin asali umarni wajibi ke nunawa, sai in wata ƙarina ta zo wadda za ta ture shi daga wajibci ta mayar da shi mustahabbanci, kamar yadda asalin hani haramci ke nunawa, sai in wata ƙarina wata alama ta zo wadda za ta nuna a wannan hanin dai ba haramci ba ne karhanci ne. Amma mujarradul fi'l لا يدل على الإيجاب ولا على الاستحباب إلا بقرائن أخرى تدل على ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب. أنكر بو حديث رضي عبد الله بن عمر يكيت كيوا من ذا الله صلى الله عليه وسلم ديكم أنتم بيجي ما يلبس المحرم من الثياب, abinda mai ihrami ya kamata ya sa na tufafi. Kun gane? An tambaye shi, ni ne ke son in yi ihrami, wani tufafi ne ya kamata in sa? Kala, sai annabi ce la yalbasul qamis, mai ihrami ba zai sanya riga ba, walal ama'im ba zai sanya rawani ba, walal sarawilat ba zai sanya wando ba, walal barani haka ba zai sanya baranis ba. Baranis jam'i ne na alburnus. Alburnus wata riga irin ta mutanen Morocco wanda ake yin ta doguwa, ga kuma hular ta a hadare ta a baya, in ka gada maka jawo hular karfe, in ka gada maka jefa ta baya, ita ta ake kira alburnus, jam'in ta baranis. Me sunan ta a Hausa? Riga mai hula a haɗe. Walal khifaf, haka mai aikin haji bai zai sanya huffi ba. Ai mun karanta huffi a can baya wajen almasuwa al khufai ne, khifaf jam'i na al khuf, illa ahadun la yajiduna alaini, sai da mutumin da bai sami takalmi guda biyu ba, slippers, falyalbas al khufai ne, to wannan sai ya sanya huffi din, amma wali ya qata'ahuma asfala min al kabini, sai yanke saman har ya kasance idan sawun sa ya fito. Wala talbasu shay'an min athiyab massahu zafaran, kada ku yadda ku sanya wani tufafi wanda zafaran ya tafi shi. Zafaran nau'i ne na dan itace da ke fitowa daga ƙasa ko ganye mai fitowa wanda ake yin ado da shi ko a rin tufafi da shi dani. Walal wars ko kuma alwars shi ma nau'i ne na ganye da ke fitowa daga ƙasa amma shi launin sa ruwan ɗorowa. Annabi ce kar ku sanya tufafin da aka sa masa zafaran dan ya abin nan ko alwars. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wa lafzul Muslim. Muslim ne rawaito hadisin. Wato ku lura da wani abu cikin hikimar maganganun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi mai tambaya da ya tambaya Annabi abin da zai sa, sai Annabi ya faɗa masa mai abin da ba zai sa ba, shi ne abin da ya kira uslubul hakim. Saboda dangin abin da zai sa ba za su kirgu ba, waɗanda ba a sa wa su ne suke iya kirguwa. Tunda aka ce karka sa wannan wanda aka yi shiru gaba ɗaya ba a faɗe shi ba ya zo mai, duk wanda ba wannan ba ke ya zama halal. Shi yasa kuma daga nan za ka gane rahmar Ubangiji tsakanin ababen da aka haramta da ababen da aka halatta musawanne da yawa. Wanda aka halatta sun da yawa sama da waɗanda aka haramta. Ba yanda da Ubangiji ya haramta maka wani abu face sai ya kawo ninkin ba ninki wajen yawa na halatti kuma a gefe ɗaya. Yanzu a nan shi so yake a faɗa masa wani tufafi ya halatta, ai Annabi ya san babin halatti a buɗe shi. Sai ya kautar da tambayar, sai ya ci gaba da faɗa masa babin haramci don saboda idan ya ambata masa dangin haram duk sauran da aka yi shiru a kansa almaskutu al-musara halalan, shi ne abin da ke kira uslubul hakim. Mutum ya tambaye ka wani abu cikin tambayar sa ga abin da ya tambaya baya da amfani ga abin da ya kamata ya tambaya, sai ka bashi amsar abin da bai tambaya ba. Kamar yadda sahabbai suka suna tambayar Annabi wai me yasa wata sai ya fito dan siriri lokacin da yake jaririn mata daga baya na girma kuma sai zama dan kankani daga ƙarshen kwanaki, me ya amfani da kai kamar nan. Ya Allah ta yi su ano na kanar ahilla wani ya mawaƙitu linnasi wal hajji, ke musu amfanin wata shi ne ƙididdige lokuta da mutane za su yi mu'amalolinsu da kuma su san watannin aikin su. Kaga shi kenan sai aka tsere su daga abin da bai da amfani zuwa ga abin da yake mai amfani. Nonon ne suke cewa idan mai karanta suwa Allah ya ba shi basira, yana yawan karanta fatawoyi na malamai, yana bin diddigin ayoyin Qur'ani da hadisai tare da yin ta'ammuli cikin ayoyin Qur'ani da hadisai, wato zai zama fiqh gudanar da rayuwar mutane a cikin sa. Kowa ya masa tambaya sai ba shi amsa daidai matsayin ilimin sa matsayin fahimtar sa. Wanda ya kamata ya yalwata masa ya yalwata masa, wanda bai kamata bai takaita masa. Wanda ya tambayi wani abu wanda baya da amfani sai ka karkata tambayar ka ba shi amsar wani abu da ba. Wanda ya tambayi wani abu da kila har mutane sun sane shi, kai za ka iya fito da amsar ta zama mai fa'ida a cikin amsar, ba lallai bane ba tambayar ka abin nan ta. To da haka ne kuma shi ne sai ka ciyar da kwakwalwar mutane gaba. Sakamakon idan ka kyansawa kwakwalwar ta dakile a haka, goma irin wannan zai sake mai tawo. Amma in ka kawo masa mai amfani ka ciyar da kwakwalwar sa gaba kenan.
Amma yayi rakam
ba. Eh? Yayi rakam, yayi lamba da gasa ko? Lamba ta uku daga kasa a da ta hudu rike nan ko? Eh. وفي رواية لأحمد قال سميت وسلم يقول على المنبر وفي رواية لدار قدري أن رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المؤمن. رواية أحمد شيء واسكي النبي يفتو أن نديك المنبر. رواية دار قدري يقول ونمتن نيكا ربومية في مسلتي يتي ماذا يترك المحرم من إهرام مزيبري. وعن ابن عباس قال سميت وسلم يخطب بأرفات من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد عليه فليلبس قفين. متفق عليه dukkan wadannan ruwayoyi da ya kawo dan uwan wadannan ne dan dai fayyace mana hukuncin da annabi ya bayar. Mu sake goma cikin hadisin dai na san mu fahimci abubuwan da kike. Annabi ya ce la yalbasu qamis, shi mai aikin haji ba zai sanya alqamis ba. Alqamis shine riga din kakkiya, sawun jamfa ce, harfin ce, babban riga ce. Dukkan rigar da za ta kewaye jikinka ko ta rufe jikinka kuma zai zanto ɗan kakkiya ce, tsari na ɗinki da hannu da waya da bene ne, to wannan riga ba za ka sa ta ba lokacin aikin haji. An hana ka gane da kyau. Walal amail, haka ba zai daura rawani ba. Ka ga rawani shi ba wani riga ba ne sakakkiya ko ɗinkakkiya mai fitar da gabbai, daura ta ake aka. Amma ga ka'ida mai aikin haji ana son kansa yana buɗe gaba ɗaya, ba a son ya rufe kansa da wani abu da zai damfar da kansa. Rawani ko yana damfarwa da kan mutum, da haka ba zai sa hula ba. Tunda aka ce ba zai sa rawani ba, bin babu aula hula ko da ba fadeta ba zai sa ba. akwai hadisin ma da yazo kan hula din yayi magana cewa ba za a sanya hula ba. Kun gane da kyau, al'ama'im jam'in na'imama, rawani da imama jam'in sa al'ama'im, walat tarawilat jam'in na sirwat, wato tarawilat jam'in sa kenan wando. To shine malamai suka ce kiyasi akan wando, dukkan tufafin da baya rufe jiki gaba ɗaya amma tankakke ne ba za ka sa ba, wato ba za ka sa dogon wando ba, ba za ka sa gome gajeren wando ba, sannan ko ba za ka sa falmaran ba. Kaga falmaran ba wata rufe jiki gaba ɗaya. Kano na ce wando aka haɗa da kamis to amma falmaran ba, an gane ku? Haka ba za ka sa singlet ba daga ciki, duk waɗannan mutum ba zai sa su ba. Duk wani ta suma wai shi ne da fasara shi daga garin wando don sayan magana kuma kuna su ya mutu kuri da san tararamin wando wai don dai a saya zancen ka walal baranis, baranis bayan da ya riga ya gabata, walal kifa, kifa da dukkan abin da ya kamata ke kofi don asali da suna yin su da fata ne, amma ba lallai ba ne zanto na fata. Dukkan takalmin da ya rufe kafa, ya rufe idan sawo, ya zo rabin kori, ana kiransa kofi. Sawa'un safa ce ta shiga cikin ma'anarsa. Mai aikin haji ba zai san safa ba, ba zai sanya takalmin da yake ya zo masa har rabin kori ba, ko Allah kalla ka ce ya rufe idan sawo. Kun gane da kyau? Sai annabi ya ce illa hadullahi yajidna alaini, sai dai ga mutumin da bai samu na alaini ba. To galibi a larabcin gida mukan fasara na alaini cewa su ne me sinifat, ba kuma su ne haka ba, ba faɗe ba ne ba. Na al'alarabci dukkan takalmin da bai rufe idan sawo ba, ko da takalmi kafa ciki ne, matuƙar idan sawo na waje ya zama mai na'al, da haka ya halatta ka sa shi a aiki mai, ya halatta ka sa shi a aiki. Kun gane da kyau? Dan me sai annabi yake cewa illa ahdullahi yajidna alaini, sai da wanda bai samu na alaini guda biyu ba, faliyar lifatar kofai ne, to yi an yi zai sa hufi, wali ya kasa abu ma asfala min alka'abaini, amma yanke su, yanke su har yadda idan sawo za su yi kasa da idan sawo. Kaga abinda ba a so ka rufe cikin takalmin ka shi ne idan sawo, duk takalmin da bai rufe idan sawo ba hukuncin ɗaya da silifas in dai a wajen aikin hajji. Kun fahimta da kyau? Wala talbusu shi amina zai masa zafaran walwara, kuma kar ku manta dukkan waɗannan ababai da aka ambata ababai da suka shafi maza, su mata za su sanya tufafinsu yadda suke sawa a gida, su rufe jikinsu gaba ɗaya, su sanya tinkakken riga da komai da gyalansu da komai da takalma da safa da komai, duk mata za su sa wannan, amma kai namiji ne aka baka wannan ka'idojin. Duk waɗannan suna da cikin abin da ake kira mawani'ul ihram ko mahzuratul ihram, abin da idan kai ihrami ba za ka yi shi ba, da zaran kai ihrami sai ka sa hula, to kai laifi kenan, kai abin da aka hana ka, da haka akwai abin da zai biyo bayan hukunci a cikin darussan gaba. Ko ka sa wando kai laifi, ko ka ɗaura rauni kai laifi, zafin rana ya dame ka sai ka ɗauko wannan zan da kenan sai ka ɗora shi a ka, kai laifi, kanka so yake yana buɗe, ba za ka ɗora na abu da zai haɗu da kan ba. Amma idan ka riƙe umbrella wato lema kenan, ko bazara kamar da kike kirka wato surari, wannan babu ne. Kan shiga cikin mota rufin mota rufe kanka, ai bai haɗu da kanka ba, wannan babu ne. Sanya agogo, wannan babu ne. Zobe a hannu, wannan shi ma babu ne. An gane ku? Daura ɗamara a kugunka wanda za ka sanya guzurinka a ciki mai jakan nan ta kuɗi, wannan babu ne. Duk za ka iya su. Dama ba za ka sanya dinkakken tufafi ba, wannan shi ne ka'idar ihram. Sannan shi ihramin kaya su zama farare, wannan mustahabi ne, amma ba tilas ba ne ba. Kaya ko ba farare ba ne ya halatta kai ihrami da shi, ko mace ko namiji. Kun gane da kyau? Za ka iya sa kaya masu launin ruwan toka, za ka iya sa masu bulu, za ka iya sa kaza, wannan zanin dai guda biyun kowane irin launi kai a duniya za ka iya sa shi. Cewa fari wannan mustahabi ne, ba tilas ba ne. Kun gane da kyau? Amma annabi na nuna mana mustahabbancin sanya farare tufafi, to amma ba tilas ba ne ba. Na'am. annabi ne ya kace banda mata shikenan a waɗansu zafi ne ke damun su suka bar kirjinsa a waje, wannan babu laifi a wajen sallah, don mutum ya bar kirjinsa a wajen sallah wannan babu laifi, sai dai in wuri da mata ya kamata ya tuni zai zama to mai kunya, mutum ya zama to mai abin nan. A ina na ce mata halal ne su yi kwalliya? Amma kalmar kwalliya ta fito a tun da ta ce inna alhamdulillah zuwa yanzu. Ana muka magana cewa waɗannan kayayyakin da aka ce namiji ya sa, ba namiji ne aka gaya daiwa wannan aikin hajji amma banda mace. Amma ba ta muka yi ta yi aduwa. Nuhun faɗa gaba kai ne da zirge faɗa. Kowa ya ci cewa kai ne ka faɗa. Na.
Wani abin, akwai wa ta yi magana guda ɗaya ke rubawa. Yawancin tana magana kan hijabi wani lokaci. Wadannan duka kai kan amfani da kalmar gine. To su jama'a suka ɗauka cewa ke nan ko wanda mata suke ya fawa ne misali ne don ke jakin ta. To ta yi wannan shi ne abin da shi ya san gaɓo ne.
Ai ko ya fahimci wannan sai dai ya ta wuli amma dai ba cikin zance ba. Na. Ai duk musulmi da aka ce musu tufafi ya san cewa ba wai ƴanci aka ba shi zai sa duwanda ya gadama ba. Abinda nake magana a kansu falauni dai in kore mana fahimtar cewa fari wajibi ne. Amma na kai ka sa mai sirri wanda za ka tsare shi mutum da ba zai yi wa ba da wannan mutum kuma kai ma bai kamata ka fahimci haka ba. Saboda haka mutum bari sai ko a aikin haji ko a wajen aikin haji haramun ne mutum ya sanya tufafi da zai matsa yake da har ana ganin tudun al'aurarsa, wannan haramun ne. An gane ko sauran aikin haji ko ko isa mai tsare-tsare wanda yake za a iya ganin al'aurarsa. Saboda haka idan mutum zai yi ihrami sai ya samu tufafin da yake mai kauri haka wanda yake ba zai bayyana da tsirrinsa ba. Tufafi mai kauri ko mai sunansa. Dai zafaran aka hana da shi da alwas. وعن عائشة قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسن سيئنا سنية راريو النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قتفا في صنع إحرامي ذنن قبل أن يحرم tun kafin ya sa ya su ya yi harmar aikin haji sai in sa musu turare ya yi fa musu turare cikin su. Walhillihi kuma lokacin da ya zo ya sauke aikin haji a cikin kwanan mai na kuma nukan sanya masa turare a jikin tufafinsa ko a jikin tufafinsa na ihrami qabla an yatufa bil bayt tun kafin ya yi tawafi ga bayt. Kun san cewa idan mutum ya je ya kwanan Muzdalifa haka waye gari ya zo Mina da safe. Akwai ayyuka guda uku da zai yi a wannan rana ko hudu, mun ce uku ga mai ifradi amma hudu kuma ga mai kirani ko tumurtu. Shi wanda yake mai ifradi kaga zai jifa, zai jifi ɗaya daga cikin wuraren jifan nan na ƙarshe da kira da Rasul Aqaba wanda yake kusa da Makka. Abu na biyu shi ne sai ya haji, abu na uku shi ne sai zai tawaful ifada. Amma idan mutum ya yi kirani ne ko tumurtu kaga na farko zai jefi da Rasul Aqaba da duwatsu guda bakwai, sannan abu na biyu shi ne sai zai yanka dabba, abu na uku shi ne sai ya aski, abu na hudu kuma shi ne sai zai tsawafin ifada. To abinda malamai suke cewa shi ne waɗannan al'amura guda uku nan da mai ifradi idan kai biyu daga cikin su kai abin da ake kira at-tahallul al-asghar. An gane ku? Tawun tamattu yi kake yi, ifradi kake yi, kirani kake yi, inda kai biyu cikin wadannan al'amuran kai abin da ake kira at-tahallul al-asghar. Shine dangin ababai da dama da za aka ce karkaya aikin haji ya zan halatta maka wani sashi na cikin su at-tahallul al-asghar. Kun gane? Misali a cikin aikin haji an ce karka yake falsafa, an ce kuma karka shafa turare, an ce karka daura aure, kana daura ma ko da nan gida Najeriya, ka tafi aikin haji ya dace za a daura maka aure ranar arfa ka gina filin arfa, kar a yi a taga sai bayan ka kammala aikin haji shafiyar sha shida da wata ka'ida ba za ka yi aure ba, za ka daura ba, za ka daura maka ba, kuma za ka sanya turare ba kana cikin aikin haji, ba kuma za ka aske wani gashi na jikinka ba, matukar ba ka je wurin yin aski ba ne inda shari'a ta ajiye maka. Kun gane ku? Ba za ka sanya tufafi dinkakke ba, to dukkan waɗannan ababe suna kira, ba za ka kusanci matarka ba, duk wannan ana kiran su mahzuratul ihram. To yayin da ranar sallah ta zo, idan kai biyu cikin al'amuran nan an ce kai abin da ake kira at-tahallul al-asghar, kana zuwa ranar sallah sai kai jifa da tsakuwa guda uku da jama'a sallah ba, kuma ka je kai aski ko ka je kai yanka, ba ka yi guda biyu ba, to daga yin guda biyun nan duk abin da aka haramta maka da na cewa ba za ka sa turare ba, ba za ka yi aski ba, ba za ka sanya tufafi dinkakke ba, ba za ka yi kaza ba, yanzu ya halatta. Abu ɗaya ne kawai ya rage, shine har yanzu bai halatta ba ka sadu da iyalinka in ka je aikin haji da matarka, har sai ka je ka yi tawaful ifada. Idan kai guda ɗaya a guda biyun waɗannan ka yi at-tahallul al-asghar, bayan ka je ka yi tawaful ifada ka yi at-tahallul al-akbar, jazalaka kullu shay'in hatta an-nisa. Kun gane da kyau? To sai Aisha take cewa idan annabi zai yi ihrami kafin ya kulle niyyar aikin haji, tufafinsa na ihrami suna wanke sai in sa musu turare. Haka bayan ya zo ya kwana a Muzdalifa, ya zo ya yi jifa da Jamratul Aqaba, ko ya yi aski, ko ya yi jifa da yanka, ko ya yi jifa da aski, ba ya yi guda biyu ba. To kafin ya je ya yi tawafi kuma, haka kuma sai in sanya musu tufafi, sai in sa musu turare jikin tufafinsa, duk da lokacin komai ya halatta in banda me kusantar iyali. To shine abin da take bamu, take son ta isar mana a nan gurin. Kun fahimta cikin wannan? Ashe da aka ce karka sanya turare, wannan ana nufin bayan ka riga ka yi niyya, amma yanzu ga ihramin ka a je, ga shi ka zo mai kati, ka yi wanka, ya halatta ka shafa turare a jikinka, ya halatta ka sanya tufafi a jikin wannan ihramin naka. Idan ka sa ka kulle niyya kuma bai halatta ba, ka sake sawa, ƙarshen wanda ka sa ɗazu ya ci gaba daga nan har maka ba komai ya halatta, kar wanda ya ce maka dambe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya sanya Aisha ta sa jikin tufafin sa, sai dai sa har a kansa sai da ya goga turare. Wadanda suka ce muna ganin alamar wato turare a jikin gashin kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, wadanda suka ce mun ga alamar wani abu mai kamar lalle lalle na turare da Annabi ke amfani da shi, gashi kuma da ihrami ya riga kulle niyya, yau sai sa kafin ya ihrami. Ina fatan kun fahimta. Shine ma'anar kuntu utayyibu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam li ihramihi qabla an yuhri, wato ina sanya wa annabi turare da cikin ga ihramin sa kafin ya dauki niyya, sai ya sa musu turare a ciki. Wal hilli haka idan yazo ya tahallul asghar qabla an yatuhu bil bayt, kafin ya je tawafi kuma sai ya sa musu turare kuma a jikin tawafin sa, in lokacin komai ya halatta in banda jima'i. Kun gane da kyau? Wato dai da ka zo ranar sallah, idan kai biyu cikin waɗannan kayi abin da kira ta waɗansu malama suka ce in kai ɗaya ma shi kenan, da za ka yi jifa kaɗai ya halatta a lokacin nan ka je mana ka cire kayan ka sanya kayan gida kafin ka je ka yi aski, kafin ka je ka yi yanka, kafin ka je ka yi tsawafin ibada. Kun gane da kyau? Da ka je ka yi tsawafin ibada kuma sai ka dawo wato mina. Wato ku lura, ina son ku riƙe cewa waɗannan ɗaiɗaikun hukunce hukuncen da muke faɗa, bayan mun kammala su sai mu zo ko mu sa su a layi, wanne ne wanne ne na farko, na biyu, na uku, na hudu, tun daga lokacin da ka fita gida har ka sake dawowa. Na yi mana wannan alƙawari insha Allah. Amma yanzu nan ka san hukuncin kowanne shi ɗaya a daidai inda yake, kafin ka zo ka san su a jere, tun da wuya ka ga malamai sun kawo a jere. Yan ba da Sheikh Nasiruddin Albani a cikin littafin sa Hijjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kan ya riga ya biya. Dari bisa dari tun daga annabi ya fita har ya dawo, Jabir dan Abdullahi ya haddace hadisi ɗaya. To sai dai abin da ya faru shi ne, wato Bukhari ya kawo wani bangare ba duka ba, Muslim ya kawo wani bangare ba duka ba, Abu Dawud wani bangare ba duka ba, wannan cire-ciren da ke wurare wani ma kalma ɗaya ya kawo ya tsallake sauran, wani ya ɗauki kalmar tsakiya wanda ta farko wanda ta ƙarfi tun daga fitar annabi har dawo wata gida, sai Sheikh Nasiruddin Albani ya bi hadisin cikin dukkan littattafan hadisai, sai ya jera shi tsaye bayan ɗaya daki-daki daga farko har ƙarshe. Shi ya sa masa suna hijjatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha anhu Jabir, yace aikin hajjin annabi irin yadda Jabir ya rawaito daga wurin sa kai tsaye, ya sa masa suna hijjatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. A nan za ka gwaninta sa ta ilimi hadisi cikin wannan littafi, yana da matukar kyau wannan littafin, matuka idan mutum ya same shi zai taimaka masa sosai a cikin hadisi. Amma hadisi na karshe da zamu tsaya a kansa wa Usman bin Affan, wannan hadisin suka ce bayan zai shiga aikin haji, babin aikin haji, zai shiga babin a ce mace tana yawa mijinta hidimomi na gida, tun daga shi tana kokarin sanya annabi turare jikin tufafinsa da jikinsa kafin ya yi ihrami da bayan ya yi kaza kaza, wannan duk ana buƙatar mace ya kasance ta mai da mijinta dan lele. Wa Usman bin Affan radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أنك قد عثمان ابن عفان الله تعالى داغريتي يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا ينكح المحرم شيمي إهرامي فا بان يرغى إهرام سرعي ملك أمرا باجي بذي دور أولي با ولا ينكح ba za a daura masa aure ba, wala ya to ba zai nemi aure bai na cikin wannan, ka je aikin haji ga kayan aikin haji ba karga ka kammala ba, ka zo ta bazaura ko ta bazaura daga ina a daga gari kaza ni gudan jiha kaza ne, ba hali kai magana neman aure babu laifi ka san a ina take, amma dai ka furta kana neman aure bai halatta ba har sai ka sauke aikin haji ka. An gane ku? Wannan duk suna cikin abin da ake kira mahzuratul ihram. To abin da muka faɗa na dare Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan ke cewa da Allah ka ba mu tarihin Malam Albani. Nasiruddin Albani tarihi yana da tsoro, ba zan iya ba shi yanzu ba. Sai dai in ba ka shi takaitacce. An haife shi a ƙasar Albania a shekara ta 1914, shekara ta 1914. Yanzu muna 99 ya zama shekara nawa kenan? 80 da nawa? Shekara 85 yanzu shekarunsa a duniya ke. Ya fara neman ilimin, yana neman zaka da ransa a Jordan, yana zaune a kasar Jordan. Ya fara neman iliminsa a karatu da tsari primary kawai yayi. Daga nan ko secondary bai je ba. Ya fara koyon karatu a fannonin ilimi daban-daban a wurin malamai da dama, musamman daga wajen mahaifinsa, tunda babban malami ne da ya karanta shari'ar musulunci a jami'ar Damascus. Rikice-rikice na siyasa ya sa babansa ya hijira, suka taso daga Albania ta cikin kasar, ɗaya daga cikin kasashen Turai ta gabas, suka dawo Syria cikin garin Damascus a nan ya girma. Bayan ya tasa kai ɗan shekara 20 yana koyon karatu, sai ya fara neman ilimin hadisi. Tun daga lokacin yake bincike a kan ilimin hadisi da rubuce-rubuce har zuwa yau, kuma yana da mashahuran littattafai da ya yi waɗanda galibinsu ba a buga su ba, akwai silsilatul ahadisu sahiha, jerin hadisai na annabi ingantattu, waɗanda ya tara hadisi daidai har guda 10,000, kowane sifili hadisi 500. Ba kawai hadisin zai kawo ba, sai ya kawo suwaye marwaitansa ya aka yi ya zama ingantacce a cikin wannan littattafai, za ka same shi ya ba ka reference karkashin hadisi dai wani lokaci sai ya shafi 3, 4, 5, 6 sama da haka. To wannan sifilitar hadisi sai ya kowane sifili ɗaya hadisi 500, akwai littafi na ɗaya har zuwa na 6, ka ga hadisai 3,000 kenan suka fito, 7,000 ba su riga sun fito ba, ba a buga shi ba. Sai kuma sifilitar hadisi sahifa, taron hadisai na ƙarya da zaifai da ake jingina wa annabi, kuma 10,000, su kuma sifili na ɗaya zuwa na biyar, kowane sifili shi ma hadisi 500, sauran suna nan ba su riga sun fara kammala fitowa ba. Ga kuma littafin Irwanul Dalil fi Takhrij Ahadith Manarus Sabil, akwai littafi cikin fiqhin Imam Ahmad bin Hanbal da ake kiransa Manarus Sabil, tara hadisai aka yi na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka shafi hukunce-hukunce tun daga alwala, sarki, wanka, kiran sallah, sallah din kanta, aikin haji, azumi da sauransu. to hadisan har ga kawo su ba tare da bayani inganci ko rashin inganci ba, shi sai bi su kowane hadisi tun daga na farko har zuwa na ƙarshe, kowanne ya faɗi matsayin hadisi inda ingantacce ne ya faɗa, in dhaifi ne ya faɗa, me yasa ya zama ingantacce, me yasa ya zama dhaifi, ingantaccen hadisi dai sai ya shafi goma wani lokaci, wannan ya zama dalil juz'i dai har guda tara ne tare da Fahari Musa mabuɗin littafi. Ga sifar salatin nabi wanda ya kawo siffar sallar annabi tun daga kabbara har zuwa sallama, ga hijjatun nabi da muka faɗa da su, ga kuma nasiful hajj wanda ya samaraizin da yana littafin siffatun hijjatun nabi din, ga kuma samaraizin din da yana siffar salatin nabi kuma littafansa da gaskiya ba za su fi kuma suna da matuƙar yawa. To sai yau da mun sigar da dhaifu sunan dinnan duk ya yi aiki a kansu shekara 60 aiki dai ke nan ayyukan hadisai kan annabi kan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, rubuce rubuce wallafa talifi menene wato ne mai ilimin sai baka mamaki ko rai da gaske. Akwai babbar library da ke garin Damascus, shi da masu na sa gyara agogo, idan ya je gyara agogo ya samu abin da zai ci na sati daya sai ya tare a library sai kudin sun kare, sai da zanto ma an bata safayaki duk makullan abin da sun suna hannunsa an riga an amince da shi kawai, nan ne wurin kwaninsa, nan ne wurin yininsa, wani lokacin sai ya yi kwana biyar, wani lokacin a nan wurin, musamman kan ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi tafsiri, aqida da sauransu. Saboda haka Sheikh Nasiruddin Labani a dai mutanen da suka fito yanzu a sararin duniya waɗanda suka fito musamman da suke koyo ba a zahiri dai ba a samu kamarsa ba da shaidar duk duniya, da wuya ka je labararin da ba littafin Nasiruddin Albani yawa ciki, kuma wani abun sha'awa shi ne wato turawa irin wanda suke musulunta kusan waɗannan littafan da suke ƙasa ƙasa su kwatsu filasin da bai da mere duk sun fassara su a cikin hajjin turanci. Akwai ɗalibin da tare muka fara karatu da shi a Madina, ya zo baya jin larabci, ya koyi larabci cikin shekara ɗaya biyu, sannan ya fara digiri course ɗinsa a cikin wata shekara, bayan mun yi hutu na sati biyu, cikin sati biyu ya fassara wani littafi daga cikin littattafai sai da Nasiruddin Albani, da ya je hutu garin su kuma ya ɗauki nauyin bugawa ya zo mana da shi, mutumin England ne, wato za su baka mamaki kwarai da gaske himmarsu da abin da dusu sun tashi abu ba kamar mu suke ba, kawai an shiga ne kawai za a yi. To gaskiya littattafansa da dama sun yaɗu a duniya, ina jin a cikin littafinsa da makaranta sifar 32 sallallahu alaihi wasallam a cikin darasin farko na wannan littafin na yi mukaddama game da rayuwarsa, akwai ɗaya daga cikin ɗalibansa kuma ya yi littafi sifili biyu Hayatul Albani, rayuwar Sheikh Nasiruddin Albani wani Muhammad ibn Ibrahim al-Shaybani. To wannan dai shi ne abin da zan iya faɗa, mutum ne kuma da ya yi hijira daga ƙasashe daban-daban, farko kaga hijiran farko babansa ya taho da shi daga Albania zuwa Syria, bayan ya girma a nan gurin ya zama babban malami, ya shahara da rubuce-rubuce da wallafa-wallafa, aka yi ta samun tashin-tashina tsakanin shi da gwamnati, ya zo ya karanta a jami'ar Madina, ya gama da matsaloli tsakanin shi da sauran malamai yan uwansa waɗanda wata fito kai kanin shi ga hukuma cewa shi mutum ne dan juyin juya hali, wannan tsada da ya tafi hutu aka soke karantarwarsa, aka ce da yana da izini duk shekara in ya ga dama ya zo ya yi umara ko aiki hajji, daga can gurin kuma aka matsa masa gwamnati ta matsa masa a Syria, ya tashi ya tafi Jordan, daga Jordan abu ba daɗi ya sake komawa Syria, ya yi kokarin zuwa Lebanon ana rikici da menene ya kasa, ya yi kokarin zuwa Pakistan nan ma bai samu dama ba, inda duk ko ina dai zaman hijira ke yan dai a ƙarshe dai yana Jordan din. Labarin da ya zo mana na ƙarshe-ƙarshe kusan shekara biyu kenan zuwa yanzu ana an hana shi magana ko kuma dai an kyale ɗalibi, an hana ɗalibi zuwa karatu wajensa, saboda duk abin da ka tambaye shi dai kan komin zafin fatawa sai ya faɗe ta, ya saba kare saba ba shi da abin da ya dame shi ba, yana daga cikin abin da dukkan shugabanni na ƙasashen Gulf ba su ji daɗinsa ba fatawarsa game da rikicin Saddam da su. Ita shi baya goyon bayan yadda suka yi wahayar sojoji daga Amerika ko da sauran ƙasashe, da annabi ya hana kai isti'ana da kafiri, kuma shi baya goyon bayan Saddam kan abin da ya nufin zalin Kuwait, kuma shi baya goyon bayan wani musulmi da baya cikin rikicin, ya ce zai goyi bayan Saudiya ko goyi bayan Iraki, tana ce kawai ka roki Allah ya kare ka daga sharrinta. Domin idan ka goyi bayan Iraki za ka je ka taimaka da zalunci. A koru masu gidaje daga gidansu a mamaye dukiyarsu. Idan ka goyi bayan Amerika kuma kana taimaka ka kafiri kan ya zai yaƙi musu. Waɗannan maganganunsu ba sa faruwa a ƙasashen Larabawa. Ba za ka san haka ba sai in ka san mu wato ba ƙaramin yankin addini muke ciki ba. In ka zauna yanzu misali da Saudiya ba malanta ba ka gama digiri da kai har PhD ko da so bi kake ayoyin Qur'ani suna zuwa baka da matsayin da zaka kira sallah ba baka yi wajibi ba inda kai ba dan kasa bane. Kuma duk masallatai da ka sani duk akwai rijista su a rubuce a wurin gwamnati da limaman da suke limanci a wajen. In za ka san yadda da titola sai gwamnati ta riga ta baka dama. In baka samu famit ba daga gwamnati baka yi sakar ba kamar nan ba yanzu mu sa global maram mai kai gobe mun ga dama mu sa fatonu mutit ni ba mun ga dama yi kaza inda ma masu wasu zage zage ne in ba ga dama mu kai musu nufi gobe kasan mu tura masu ajiyar amma dan mu ba masu zage zage ne ba kaga dai a Najeriya kana da wannan yancin kai komai to amma a can gurin ko sunan sarki fa ko hira kake da mutum kana jin tsoron ka amma sunan sarki fa cikin hira kawai ba zagin ka ba za ka yi. To Saudiya ita kuma nan karshe ce duk da haka dai za a farka kai addini kuma za ka je kai masallaci kai kaza kai kaza to kuma ka je wurin su Tunisia ko Ibn Nasir wanda ka je masallacin ma zuwa sallan jam'i ma sai a rubuta ka cikin ana jin tsoron kanka na wadanta a jam'i ba kawai haka karamin yankin addini muke da shi ba nan gurin kai yawo sauran waɗansu kasashe ka je su kai kuma kasashen musulmi shi ne babban abin mamakin kasashen musulmi Syria, Tunisia, Algeria, Libya, ai ba ma lalacewa irin waɗanda ba lalacewa irin waɗanda to ga taki dama su wannan ai faɗa da addinin ne gaba ɗaya su kullum so suke wai turawa su yadda cewa ita taki tana cikin European Council abin da suke so su kuma turawan sun kiyarta. Sun ce siyar shi ne ko musulmi ne ko da kun ce ba za ku samu musuluncin a cikin constitution da ya yi tarihin gudunar na ku musulmi ne ba kirista ba shi ne matsala. Rarrufa wani asiri da aka ce na sirri albani gaskiya na cikin nadiratun zaman ɗan mutum ya san tarihin sai sallar idan kana karanta littattafansu za ka san cewa kyauta ce kawai daga Allah Allah yawa wannan zamani mutum guda uku ɗin dama da suka fito a zamanin nan ba kamar su. Sheikh Nasir bin Albani, Sheikh Abdulaziz bin Baz, Allah ya ji kansa da gafara, da Sheikh Muhammad Salih bin Usaimi. Duk an riga an sallama musu a fagen da suke kai. Yana da aure mun, yana da yaya, yana da abin nan. Yana da yaya maza da mata. Zai zauna ne a hannun suna ba zai aure ba, ka san ba zai yi. Na ce mai
cewon
ya ce
ɗin na adam a sun
bayar sun ba'a yin ba'a kone kamar kuma ne ba da alaka ina muka maganar a malamai da suka fito yanzu a duniyar yau na zahiri ba musamman da suke koye ba ba kamar sa mai alaka shi da maganar shi kuma da Ibn Hajar. Ibn Hajar a wannan zamanin yake wuce kara wajen 800 da mutuwa. Ka gane yanzu?
Assalamu alaikum. Kuma shi malam ne, malam na su gaba ne shi magana kan Ibn Hajar. Ba wai shi wanne bane magana kan Nasir bin Azhar.
Mun wasu hakan ba ta farko.
Haka kuma.
Ya wada ku. Yake cewa wannan mai tambaya ta gaba kenan. Waɗansu sukan tafi Makka kafin aikin hajji sai su zauna har lokacin aikin hajji ya musu a can. To hukuncin su kenan ya zama mutanen Makka su ma za su ɗauki ihrami daga cikin garin Makka ƙwarai kuwa. Misali idan mutum ya tafi garin Makka zai bi ya zauna yana jiran lokacin aikin hajji ya aikin hajji. Hukuncin ta hukuncin ɗan Makka zai ɗauki niyya daga cikin garin Makka. Wannan ke cewa ka ce mace ba za ta yi tafiya ba ni fa ba ni ne na ce ba annabi ne ya ce annabi ya ce mace ba za ta tafiya ba sai da muharraminta to muharramin nasu za su yi tafiya da shi ko da bai balaga ba a dole sai balige mai hankali waɗansu malaman suna nuna yaron mai zima za a iya tafiya da shi amma yaro mara hankali ba za a tafi da shi ba in za a iya masa wayo amma idan mutum mai tafiya hankali ne mai mutumin kansa ne kaga shi ne za a halatta tafi da shi wato kullum ku rinka lura shi kai zo magana yadda take yana da muhimmanci idan aka ce malam wane ya ce kaza tare da cewa abin da ya karanta hadisi ne wani kila wanda baya kimanta wannan malamin sai ya karanta hadisin annabi dan ya zance malam wane ne ba tunda an ce malam wane ya ce amma idan aka ce ka ce annabi ya ce kaza to kaga dole yanzu ya karanta ya san da take birki to wannan shi ne kullun da kike so magana kin kai to ta yadda take tunda abinda ma karanta littafi ne kowa na hannunsa kowa zai yi rike ma hadisi lamba na kaza ne annabi ya ce kaza yayin da kaje zaka fada wa wani a matsayin wazi karka ce ma na je makaranta malam Jafar ya ce kaza kila wanda shi malam Jafar bai masa ba kaga ba zai karbi hukuncin ba saboda mutane suna zaune da shi a dalili ta a makaranta dai mun ji wani hadisi na annabi ya ce kaza lambar ta kaza cikin bulugul haram shine hadisi na kaza ga yadda aka ce ga yadda aka ce ga yadda aka ce amma idan ka ce wani malami da ya faɗa zai iya kare ta malami to kuma ita da'awar sunna ka'idar ta shine ka isar da sabon a dauka a yi wa Allah bauta da shi a yi koyi da sunnar annabi ba lalle bane sai an jingina wanda ya karantar cewa ya ce amfanin darajar shi ne kasawa to kuma wannan shine bambancin da'awar sunna da wata da'awa daban ita da'awa ta bid'a tana rafewa ne da waɗansu mutane da'awar sunna kuma kai tsaye tana rafewa ne da annabi ga misali da ku gani da aka ce ga mutum yana da riga iri kaza duk alfaharin su danganta kansa zuwa ga shehin wannan riga idan mai tijjaniya ne danganta abin zuwa ga shehin tijjaniya idan mai kadiriya ne danganta zuwa ga idan mai ahmadiyya ne danganta zuwa ga ahmad al-badawi duk ma'abucin dariƙa amma ma'abucin suna baya danganta maganar zuwa ga malami sai dai zuwa ga annabi kai tsaye sallallahu alaihi wasallam yayin da kai ma yanzu to zaka rinka danganta magana zuwa ga malamin ka ai malami na ce kaza malami na kaza 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 kai ma kan musu kan musu kuma mai da'awar sunna shine kullun dan ka kushe malamin sa baya tsayawa kai kuma ya kushe naka dan kai dama ai malamin a matsayin ka wasila ne ne koya maka addini yana da kima a wurinka amma ba sai ka tayar da jijiyar wuya ba tunda an zage shi sai ka rama masa ko ba haka ba amma idan mutum yana so ya ga fushinka da damuwar ka sai ya ce zai kushe annabi to lokacin sa ya rigima da shi bambancin da'awar sunna kenan da da'awar bid'a kullum ku gane wannan bambancin kuma bambancin na gaba shi ne kai mai da'awar sunna idan ka ce malamin ka ya ce kaza ya tabbata ya yi kuskure za ka iya cewa za ka iya kyale wannan kuskuren ba tare da ka zage shi ko ka ci mutuncinsa ba amma dai inda ya yi kuskure ka kyale masa sauran wuraren da ya daidai fa ka rike kana tare da shi amma mai da'awar bid'a duk abin da shehunsa ya faɗa baya kuskure kaga lokacin ne ya mayar da shehunsa daidai da annabi kenan to waɗannan duk bambance-bambance ne da ya kamata mutum ya gane bambanci tsakanin da'awa ta sunna da da'awa wadda take kishiyarta ita da'awa ta sunna kai tsaye zuwa ga annabi ce kai tsaye kar kai rigima kan wani abu dan waye ya taɓa annabi shine rigimarka amma malamin ka da ke karantar da kai kai dai ka riga ka san abin da ya faɗa maka na daidai kana tare da shi inda ya kuskure kuma kai kanka kana masa roƙa masa Allah cikin dare Allah ya gafarta masa a ba ma sai a gaban idansa ba idan aka zage shi aka ci mutuncinsa aka yi masa ƙage wannan duk dalili ne kan cewa abin da ya faɗa daidai ne abin da kake so a faɗa maka idan ya kuskure dan kai ma za ka goyi bayan a nisanci kuskuren amma zagi guda wannan shirme ne ina ba ta an fahimta to dukkan waɗannan ababe irin sai kamata mu lura da su wai ne hukuncin mace mai hawa a taba in za ta je unguwa to gaskiya dai wannan kan bai dace ba ba ya zama larura ba bai dace ba ko alama a ce mace zai taho bayan mace kaga waɗansu daga ciki yana taba don bance duka ba waɗansu daga ciki ba su da ciki don ya ɗauki mutum zai rika taka birki da gangan ko ya rinka gudu ta yadda za ta ji ba za ta iya rinka ba mace nan ba sai ta rike
amma wanda yake da kake tuna wannan barma da shi wato kamata ya kai zaka biyan bakar kamar sarkin
lokaci
idan
mutum
ya danta ko ki kana da mutum kake tare kanka
amma da
ba daidai bane ga mutum ya kiyaye mai masar sai tare kanka da kowa ga mota
kuma da mutum ya